Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niya Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio kuma shi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 5 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗin sa. Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ne za a saki gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Ministan harkokin waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da shugaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da ma wasu jami'an gwamnatin ƙasar.
Tokanin labaran kenan, za a ji cewa yanayin sansanonin 'yan gudun hijira a Borno ya fara haifar da kwalara da sauran miyagun cututtuka.
Mutane sun fi 200 da ko kaman 30 da wani abu wanda suka kamu da shi, kuma mun yi rashin mutane wajen 14.
Za kuma a ji cewa hukumomi sun shiga rushe-rushe a silejen jihar Niger, kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaban karce kasar da ake yi a shiyar Kaduna ta jam'iyyar APC. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗin sa, kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa hakan. Jakadiyar ta ce yadda yake amfani da makamansa masu linzami ba bisa ka'ida ba ke nuna cewa yana roƙon faɗa ne shi da kansa. Ta ce yaƙi ba abu ne da Amurka ke fatan ganin ta tsunduma cikinsa ba, sai dai ta ƙara da cewa amma kuma hankulan Amurka na da iyaka. Haley ta ce za su kare kansu da ma ƙawayensu. Jakadiyar ta Amurka dai tana magana ne a wajen wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya aka kira, bayan da ƙasar Koriya ta Arewa ta kammala gwajin makaminta na nukiliya na 6 a ranar Lahadi. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce ta samu nasarar gwada wani gagarumin bom na hydrogen da za a iya makala shi a roka mai linzami na ICBM. Ko da yake masana ba su tabbatar da hakan ba, amma dai sun ce wannan makami na 6 shi ne ya fi duk wani wanda ta gwada a bayan girma.
Hukumar zaben ƙasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ne za a saki gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka soke. Hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da kotun kolin ƙasar ta bayar, biyo bayan rusa zaben da ta yi a watan da ya gabata sakamakon magudin da ake zargin an yi wajen wato kirga kurkun da aka jefa. Wannan ya sa ta ci a gudanar da zaben bayan kwanaki 60, wato watanni 2 kenan. Sanarwar da hukumar zaben ƙasar ta fitar ta ce sunayen shugaba mai ci Uhuru Kenyatta da na mataimakinsa da kuma Raila Odinga da na mataimakinsa su ne kawai za su kasance a katin jefa ƙuri'a a watan gobe. Idan dai ba a manta ba, an bayyana shugaban da ke kan gagarumar mulki wato Uhuru Kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben da bambancin ƙuri'u har miliyan 1.5. Amma shugaban 'yan adawa Raila Odinga na gamayyar jam'iyyun adawa na NASA ya ce an tafka magudi kuma ya kai maganar kotu wadda ta daga bisani ta soke zaben.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasar waje na Indonesia Retno Marsudi yanzu haka tana ƙasar Myanmar domin ganawa da jagaban al'ummar ƙasar Aung San Suu Kyi da kwamandan rundunar sojan ƙasar da kuma babban mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro domin su tattauna akan abin da ke faruwa a jihar Rakhine. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan asalin jinsin Rohingya su 87 ne suka gudu daga jihar su zuwa makwabciyar kasar Bangladesh tun sa'in da fada ya barge a farkon watan jiya. Shugaban kasar na Indonesia Joko Widodo ya ce minista tashi za ta buƙaci gwamnatin kasar ta bama da ta hana ci gaba da fadan da ke kashe da ke dalilin kashe mutane. Kana daga nan kuma za ta zarce zuwa kasar Bangladesh domin tsara yadda za a taimaka waɗanda suka tsere suka shigo cikin kasar. Fadan na baya-bayan nan ko shine wanda ya fara a ranar 25 ga watan Agusta sai da wasu 'yan tsagerun Rohingya suka farma one charge office da ma wani sansanin soja a kokarin su na kare kabilar su daga cin zarafin da ake musu. Rundunar sojan kasar ta ce mutane 400 ne suka mutu, yawancin su 'yan tawaye ne. Dama dai gwamnatin ta Myanmar tana daukar kabilar Rohingya a matsayin bakin haure. Bakin haure ne daga kasar Bangladesh waɗanda ba a taba ba su takardar izinin zama 'yan kasa ba. Duko da yake suna da iyaye da kakannin su zaune a kasar shekara da shekaru.
Kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci ƙasar Saudiya da ta dakatar da shirin ta na korar ɗaruruwa zuwa dubban 'yan ƙasar Habasha waɗanda ba su samu damar cimma wa'adin watan Agusta ba da ta ba su na su yi rajista ko kuma su fuskanci korar. Felix Horn, babban jami'in bincike na wannan kungiyar, ya ce muddin aka kore su to aka za a mayar da su wato kasashen ne ba da wani dalili ba kuma za su fuskanci matsaloli sosai. An kiyasta cewa akalla akwai 'yan kasar ta Habasha a Saudiya da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 500 kuma daga cikin wannan adadin 'yan kalilan ne suka yi rajista kamar yadda gwamnatin Saudiya ta buƙaci su yi.
Yau Talata ne ake jiran a ji shawarar da fadar shugaban Amurka ta White House ta yanke game da makoman yaran nan da suka zo na Amurka suna ƙanana tare da iyalansu suka zauna, waɗanda kuma ake fargaban cewa gwamnatin Amurka na dab da neman cewa a maida su ƙasashen su na asali. Kawo yanzu dai daga rahotannin da ake samu daga wasu kafofin yaɗa labarai na nuni da cewa shugaba Donald Trump zai soke wannan shirin da ake kira shirin DACA, wanda ya baiwa ɗaruruwan yaran bakin haure damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasa ba tare da an kore su ba. Sai dai kuma wasu jami'an gwamnatin sun bayyana wa manema labarai cewa soke shirin zai samu tsaiko har na tsawon watanni 6 tukunna, domin hakan ya baiwa majalisar dokokin ƙasa wadataccen lokaci na su nazarin lamarin, musamman da yake tun farkon samar da wannan shirin ba a sa 'yan majalisar ba. An dai samar da shirin DACA ne a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Yau din nan ne dai aka shirya a gudanar da wata gagaruman zanga-zangar lumana a gaban fadar White House domin nuna goyon baya ga wannan shiri na DACA. Ana kuma kyautata zaton za a irin waɗannan tarurrukan zanga-zanga a wasu birane da dama a Amurka da nuna wa gwamnati cewa bai kamata a soke shirin ba. A ƙarƙashin wannan shirin dai an kawo yara da yawansu ya kai 800 daga sassan duniya daban-daban.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, bayan yawan rahotanni da kuma gargaɗin da aka yi game da rashin yanayi mai kyau a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya, yanzu haka cututtuka sun fara bulla a wuraren. Cikin 'yan har ta yadda ma cikin 'yan kwanaki kalilan mutane 14 zuwa 20 suka mutu baya ga wasu sama da 200 da ke fama da jinya, al'amarin da har ya fara jan hankalin kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Haruna Dauda gare ka.
Gwamnatin jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 14 sakamakon barkewar cutar amai da gudawa a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri. Kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Haruna Maishele ne da ya tabbatar da hakan a sansanin 'yan gudun hijira da ke munan ajiya, wanda ya shaida manema labarai cewa sun samu labarin barkewar wannan cutar ne tun makonni 4 da suka gabata, wanda kuma suka ɗauki matakan kariya wanda hakan ne ma ya takaita yaduwar wannan cuta ga wannan sansani kaɗai. Kwamishinan ya ce yanzu haka sun buɗe wasu asibitocin gaggawa wa a sansanonin Dalori da sansanin Muna inda aka samu barkewar wannan cuta, duk da cewa babu wannan barkewar cuta a sansanin Dalorin, amma sun yi hakan ne saboda dakilar yaduwar cutar. Ga ma ƙarin bayani da kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Haruna Michelle ya yi min.
Banda wannan camp da kadan wajen custom house camp ba inda wannan ciwon akwai ko wanda muka kai su dala daga nan ne aka kai su ana ba su magani amma ba wai mutanen dala suna da wannan damuwan ba
kamar mutane nawa ne suka kamu da wannan ciwon ne zaka ja a Borno
a gaskiya tunda wannan abun ya fara yanzu sati kusan 4 mutane sun fi 200 da ko kaman 30 da wani abu wanda suka kamu da shi kuma mun yi rashin mutane wajen 14 da wannan ciwon amma wanda muka tabbatar an yi test an tabbatar kwalara ne so far guda 3 ne
akwai bayanan da ake samu cewa kamar mutane sun kai 20 kuma da wanda suka mutu
ai mai suda mutuwa kam da ciwon gudawa ko babu ana rasuwa ko ba haka ba amma wanda muka sani sun rasu da amai da gudawa mutane 14 ne kuma a cikin su din ba wai dukan su kwalara bane
kuma batun magungunan da ake baya wadannan akwai su isassu
akwai isassu kwarai wannan muna bayarwa
na gare meke kama wannan ciwon ne na amai da gudawa
akwai wasu kwayoyin cuta wanda muke kiran su vibrio cholera sunan bacteria daga mutum ya kamu da shi nan ba zai wuce kwana daya ba zaka fara gudawa da amai kuma gudawan ba irin wanda wai kawai kaji kai gudawa an ji maka dan ka dawo ka zake a'a wato kaman pompo ne zai dinga zuba shi yasa ruwan jikin mutum zai kare nan da nan
shi ko babban sakatare a ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar Borno Dr. Abubakar Hassan jin hankulan jama'a yayin game da wannan cutar kamar haka
da an ga mutum ya fara gudawa tun a gida a nemi ruwan gishirin a fara bashi idan ba a yi ruwan gishirin nan ba a bashi ko da ruwa ne haka in baya amai in fanta in juice ne duk abin da ke ruwa dai a bashi in yana iya sha to ba wai zai zauna ya dinga sha a gida bane sai a garzaya asibiti na biyu su kuma wanda suke gida sai su tsaftace kansu duk wanda ya taba wannan mutumin ya cire kayan jikin shi ya wanke jikin shi charas
yanzu haka dai hankulan kungiyoyi masu zaman kansu na majalisar ɗinkin duniya ya so makarkata zuwa wannan sansani da aka ce an samu bullan barkewar wannan cuta na amai da gudawa da ya sanadiyar mutuwar mutane 14 kuma wasu da zaka ke karɓar magani fiye da 200 Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin
Amin kuma a gaida Haruna to daga Borno kuma bari mu kada jihar Niger inda hukumomi suka shiga rushe-rushen gidaje da daman gaske waɗanda aka gina a kan filin gwamnati dake wata unguwa mai suna Tsohon Barikin Soja dake cikin garin Suleja a jihar ta Niger Mustafa Nasir Batsari gare ka
Mazauna wannan unguwa dai sun ce da safiyar ranar Litinin din nan ne wata motar rusau dake samun rakiyar jami'an tsaro ta yi dramikiya a wannan unguwa inda ta ci gaba da rushe gidajen jama'a waɗanda lamarin ya shafa dai da suka kira ni ta wayar salula sun ce suna cikin wani yanayi na rudani da farko ga Malam Muhammad Surajo
amma ba a taba baku takardar gargadi ba ko notice cewa ku tashi wurin ba
so kuma da tsari ne na baki
a ba ka kwana uku
na baki ba takarda ba ko ni
okay na baki cewa ku tashi kwana uku da suka wuce
kwana uku
ba ku bincika ba me yasa aka ce ku tashi ba
zuce wai to landing gaba daya wai landing na da wata tsaki da jalan
to yanzu wani hali kuke ciki
ka ga an fara da munusu yana kusa da munusu sai mu kwace kayan mu
yanzu an rushe gidan naka kai
eh an rushe gidan ku ba yana fuka da yanzu mun riga mun cire su kaya duka
to yanzu wani hali kuke ciki
to ba mu da wani zamu zama ba kuma muna nan kawai wajen mu waje kaya saboda kara za a rushe mana kaya
to nayi kokarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari amma abun ya ci tura to sai dai daga bisani na samu sa'ar samun jami'in hudda da jama'a na karamar hukumar mulki ta Suleja Malam Jibril Aliyu Bisalla wanda yace gwamnatin ta dauki wannan mataki ne domin ta karbe filinta wanda dama aro ne aka baiwa sojoji tun wajejen 1970 kuma a yanzu sojojin sun tashi to waɗanda suka mamaye wajen ne a yanzu ake korewa kamar yadda yayi karin bayani
har da an biya ai an riga mun biya ministry of defense ya ba ba wani biya da kuma za a ba
to yanzu abin kamar ya haifar da tada kura haka ba ku dan gudun wani abu da zai biyo baya ganin halin da ake ciki yanzu
ai a yanzu babu wani tada kura eh malam Mustafa ina filin ba yanzu da a filin nake maka magana ba ga nake zo
to an sun ce an mamaye su da sojoji da yan sanda
a mai sojoji da yan sanda to sun zo da su da ai mai sani doka da oda ba wanda aka duka
yanzu ko me za ku yi da filin kun karbe shi tun da tsakiyar gari yake
eh tsakiyar gari ne fili da gwamnatin jiha da karamar hukuma mune za su zo na tarihi abin da za su yi a wannan fili
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaishe ka yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
wannan da suka yi na emiji shine latest one kuma ga suka yi din ai ubatani ya je gidan radio yace wa'annan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da yasa ya tuno su suka yi
na farko zan fara maka magana aqida ko kuma da cewa akirga mutane ne urun su a dauko mukamai a basu a dauko kungiyoyi a basu
kuma yanzu an dauko consultant daga Lagos duk wani aiki da ka sani da civil service ya kamata yayi a Kaduna an dauko Yarba Lagos an zo an tafi jihar gaba ɗaya an danka miki
sai da mukami ya kubce musu duka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aiwatar da gwamnatin nan
kullum yana yawo a sama da zona yayi wa jama'a Kaduna aiki ba ga matsaloli na tsaro a kudancin Kaduna ga sakamakon mutane da ake kullum hanyar Abuja ga nan wajen birnin Gwari wajen shekara duci ne ita ce cikin wannan yanayi
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya dan majalisar dattawa na jihar Kaduna su ne mahunkuyi ya wata dogon hira da jaridar San inda ya tabo tarihin dangantakar shi da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai da kuma rawar da ya taka wajen ganin cewa Nasiru din ya kada su isa a shiru a zaben fitar da gwani na ƴan takarar gwamna a zaben shekarar 2015 da kuma yadda ƙarshen ta ya zo karfafa su isa a shiru din da sauran manyan ƴan siyasan Kaduna su biyo shi gwamnatin ne goyen baya sai dai kuma a ƙarshen ta sune mahunkuyi ya ce sabanin rawar da ya taka wancan lokaci din a baya na ganin cewa an zabi Nasiru El-Rufai yanzu sai inda karfin su ya kare wajen ganin an kada Nasirin a zabe mai zuwa Allah kai mu shekarar 2019 da aka tambaye shi ko shi kansa yana son ya tsaya takarar gwamna a zabe mai zuwa din san ta yace bai sani ba har yanzu to ko wanne yana cikin irin abubuwan da ke jawo matsaloli a jami'ar ta APC a Kaduna
lalle wannan rikici na APC a jihar Kaduna ba abin da ya haifar da shi illa san zuciya saboda mutane ne aka jawo su aka nemi gwamnati da su aka kafa su da ita amma da kashi aka nuna musu ba su iya ba ba su sani ba ba ku kuma ba wata ira bane a cikin jami'ar aka wadar da su yanzu misali in ka duba ka kamar Shehu Sani mutum ne da ma mai fatika akan talaka tun da dadewa ka duba kamar mataimaki ton me shi mutum ne shi ma mai san talaka ka duba kamar Isa Ashur Kudan mutum ne mai san al'umma dukkan su in ka duba da wannan Dr. Hakim Bawa ne dukkan su da Kajuru dukkan su in ka dauko ka aza su a miskeli zaka mutane masu taimakon jama'a a al'umma da suna cikin tafiya wallahi ja ka da mun ci gaba fiye da ci gaban da ake yanzu
haka ne to a shirin mu ne zamu taba maganar wasu daga cikin tsofaffin mukarraban shi gwamnati Nasiru El-Rufai din da ake zargin suna mai tarkujere da yake samanta akai a yau wanda ake cewa watakila shine ma sanadin jayayya su da shi ha kuma zamu taba zancin mutane irin su Jimmy Lawan da sauran abin da ake kira Yarba Lagos da ake cewa shi Nasiru ya kawo su Kaduna sun mai gurabin yan Kaduna din a mukamai da harkoki masu matsi kuma ma kan me yasa har yanzu aka gagari a gudanar da zaben yankunan kananan hukumomi ne a Kaduna wanda jam'iyyar APC ta yi alƙawarin za ta yi cikin watanni uku bayan ta ci zabe gashi yanzu an share shekaru biyu da yankai amma har yanzu shiru to amma kafin mu kai duka can a wannan muhawara da ake taukawa a tsakanin mutane biyu da kowannen su shine sakataren jam'iyyar APC ta bangaren da yake wakilta wato Yahaya Baba Fati na bangaren shi gwamnati Nasiru El-Rufai da kuma Mutala Abubakar da ke bangaren su masu jayayya da gwamnati din wato kungiyoyin su aqida da restoration group da sauran su zamu tashi ne daga kan barazanar da shi gwamnati na Kaduna aka ce ya shayi na abubuwan da yace zai yi wa abokansa na adawa na ciki da wajen jami'ar
amma yayi wani abu game da haka koko maganar fatar bakin kawai ya dau wani matakin aiwatar da maganganun da barazanar da yi
wajen wata 5 zuwa 6 baya ya tura yara sun je akwai team na media social media team na Senator Shehu Sani suna nike suka je har office suka fasa wajen suka harbo ni yaro da bindiga wanda kuma aka je tudu wada magoya bayan Nasiru El-Rufai suka je suka dinga aikin ta'addanci suna tara mutane sannan wannan da suka yi na NUJ shine latest one din kuma da suka yi din ai ubatani ya je gidan radio a nan Kaduna yace wa'annan yaran da suka yi abin nan ga dalilin da yasa ya turo su suka yi ya turo su ne saboda wai ai musu alƙawari ba cika ba so idan ko har zai iya justify wannan irin mummunan ta'atin da ake yi a NDG wannan ya nuna cewa suna da hannu kuma suna da masaniya jam'iyyar nan an gina ta ne bisa aqida to duk lokacin da aka fitar da aqidan da aka gina jam'iyya akai za a dinga samu matsaloli na farko ne kaga babu batun tutuka na biyu kaga ni wa al'umma alƙawari idan an zaɓe mu cikin wata uku za mu gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi yanzu shekarar mu biyu da wata uku har yanzu ba ya zaɓen ƙananan hukumomi a jihar Kaduna ba wanda kuma dalilin da yasa ba ya zaɓen nan da saboda ya an sani kallon kuɗaɗen ƙananan hukumomi ake kwasa ake abubuwan da aka ga dama da su kullum yana yawo a sama baya da zauna ya yi wa jama'ar Kaduna aiki ba duk da matsaloli na tsaro a kudancin Kaduna ga sata mutane da ake kullum hanya Abuja ga nan wajen birnin Gwari ba iya zuwa gona wajen shekara duci nan mutane suna cikin wannan yanayi so kuma ka kira ni kai zaɓen local government wurin hangar wannan hatsarin da gwamnati Nasiru zai jefa jihar Kaduna ciki muka farga cikin sauri muka zaburar da jama'ar Kaduna muka ce idan an ci gaba da irin wannan mulkin kama karya mulkin fir'aunanci to karshen ta jam'iyyar ma zai kashe ta kuma ba za mu samu jam'iyyar da za mu dawo 2019 da neman goyon bayan mutane har su ba mu shugabanci ba.
To Malam Murtala kafin koma wurin Malam Yahaya ina son tambayar ka me ye bambancin aqida group da yan restoration group ne tunda duk mutanen ku ne.
Yan restoration su mutane ne wa'anda suke ganin a'a a daɗa bashi lokaci har yanzu suka lura cewa mutumin nan abin nashi ya wuce yadda suke tunani sai sa yanzu suka dawo suka haɗa ƙarfi da mu muke wannan gwagwarmayar tare.
Amma an ce su ƴan restoration abin da ya fi damun su shine irin mutanen da shi gwamnati yake zabuwa suna cewa yana ɗauko mutanen da ba ƴan Kaduna ba shi kuma yana cewa ko da ina mutum ya fito inda zai iya aikin da za a saka shi zai ɗauke shi aiki.
Wato karaji ne in ka duba ko civil servant gwamnan Nasiru ya riga Musa ya lalata civil service a jihar Kaduna komai yanzu an ɗauko consultant daga Lagos duk wani aiki da ka sani da civil service ya kamata ya yi a Kaduna an ɗauko yarba Lagos an zo an ɗauki jihar gaba ɗaya an danka mishi wanda Jimmy Lawal mutum ne wanda kowa ya sani lokacin General Abacha an kama shi da laifi ya wawura kuɗin mutane a bankin da ya kafa aka neme shi ya gudu. Amma yau gashi mutumin ne aka kawo shi Kaduna duk wani almundahan da ka sani ake na kuɗi da shi ake haɗa kai ake.
To ina zuwa Malam Murtala Malam ya kana jin mu ko? To abin da yake so ka faro min daga maganar local government elections na yankunan ƙananan hukumomi me yasa har yanzu ba a yi shi ba tukuna kafin ka zo ga sauran batutuwa?
To na ɗaya dai Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ko gwamnatin jihar Kaduna zan iya cewa ka ba ita ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Hukumar zaɓe tana iyakar ƙoƙarinta don ta fito da hanyar da za a yi zaɓe mai inganci. Mu kanmu a jam'iyyar APC mun fi kowa son a yi wannan zaɓen. Muna jiran hukumar zaɓe mai zaman kanta wanda ita ne suke da haƙƙi na gudanar da zaɓen nan ta gaya mana ranar zaɓen da yadda za a yi zaɓen. Insha Allah jam'iyyar APC a shirye muke kuma Allah ya so ya yarda za mu shiga zaɓen nan kuma za mu yi nasara. Wa'annan kenan na magana hukumar zaɓe. To na farko zan fara maka maganar aqida ko kuma zan iya cewa aqirga. Aqirga group mutane ne wanda a burinsu a ɗauko mukamai a basu a ɗauko kungiyoyi a basu kamar yadda na gaya maka mu kuma gwamnatin APC na jihar Kaduna ba shi ne burinmu mu tabbatar mun cika alƙawarkan da muka yi ma jama'ar jihar Kaduna a lokacin fafutukar yakin neman zaɓe. A fannin ilimi ga irin gyare-gyaren da ake yi na makarantu da sauransu ga irin tsayin da ake ba cikeci da sauransu fannin lafiya ga irin gyare-gyaren da ake yi na ƙananan asibitoci da manyan asibitoci da kawo equipment fannin noma da sauransu da fannin tsare-tsare na gwamnati wanda in ka duba tsarin da ake a cigaban da aka samu a tsarin gwamnati ba a taɓa samun ta ba a shekara 2018 da ake siyasa a Najeriya a wannan tsarin duk wannan abubuwa ne na cigaba da ma gwamnatin APC ƙarƙashin Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ta kawo amma wa'annan mutanen su ba shi ne burinsu ba kamar yadda a maganganun Alhaji Murtala yake ta maganganun su cewa a'a da aka so tashi kwamishina a kira wani a bashi ya kawo ɗan shi a kira wani mu ba shi ne burinmu. Burinmu mu kawo mutane wanda za su iya aiki mu cimma burin alƙawarin da muka yi ma jihar Kaduna ba.
To kai magana aqida ko aqirga da kake kira su restoration fa ku ya kuke me fahimta ku game da su
kamar restoration group kamar inda nake na ga maka na aqirga restoration group mutane ne wanda sai da suka sai da mukami ya kubce musu suka dawo suna adawa da gwamnatin nan suna aibata gwamnatin nan kusan kashi 80 a cikin su sun rike mukamai a cikin wannan gwamnatin namu a cikin shekara biyu kuma har yanzu a cikin su in cewa gwamnatin nan bata abu daidai me yasa har yanzu a cikin su akwai commissioner na kananan hukumomi permanent commissioner na kananan hukumomi makaya takwas har yanzu yana cikin restoration group din to in dai da gaske ne cewa gwamnatin jihar Kaduna bata yin abu daidai me yasa yake rike da mukami gwamnatin jihar Kaduna har yanzu
sai zargin da dazumunta da yake na cewa kuna ɗebo mutane irin su Jimmy Lawal consultants wato dillalan kasuwancin harkokin saye da sayarwa na gwamnati ko kuma wanda ake tura su suna siyo gwamnati da dai sunan abin da me zaka ce game da mutane irin su Jimmy Lawal da sauransu da an dade ana wannan zargin to madalla to ya kace abin da lokaci ya ba mu damar ka muku kenan a wannan safiya sai kuma in Allah ya kai mu rana to mu dawo mu ci gaba inda daga cikin abubuwan da zamu ji akwai hadda shin daga cikin iyalin gwamna suwaye yake bai kungiloli ko me ya faru ga alƙawarin Nasiru Rufa'i ne wada ta Zaria da ruwan sha yanzu muna godiya ga baki namu yayya Baba Fati da Muntala Abubakar da kuma wakilan mu guda biyu na Kaduna Isa Lawal Ikara da kuma Nasiru Yakubu Birnin Yaro da suka taimaka mana wajen hada shirin nan da kuma kawo shi a madadin su duka ne ni Aliyu Mustafa Sakoto a Washington
to a gaishe ku yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
a halin yanzu wata mace yar shekaru 106 wanda ake sa ran cewa a duk duniya ba wani dan gudun hijiran da ya kai ta tsufa yanzu haka an shirya korarta daga kasar Sweden bayan da aka hana ta mafakarta na nema a kasar diya da jikokin wannan matar mai suna Bibi Hal Osbiki su ne suka dauke ta a bayan su suka gudu da ita zuwa wato Kunduz dake arewa maso gabashin kasar Afghanistan inda suka biyo ta Iran da Turkiya da fatan ko sun samu mazauni a Turai wannan tafiya ta su ta ja hankalin kafofin yaɗa labarai a shekarar 2015 lokacin suna cikin ayarin jama'ar da suka zo kasashen yammacin Turai daga Syria Afghanistan Iran da dai sauran wasu kasashen duniya ita da abokan tafiyar tata sai da suka yi tafiya da kafafunsu da kuma cikin jirgin kasa na zango mai tsawon gaske kan daga bisani suka iso kasar Sweden sun kwa shekaru biyu ita da iyalanta su 11 a ƙauyen Hova dake tsakiyar Sweden iyalan wannan matan suka ce Osbeki ta yi fama da cutar shanyewan gefen jiki tun daga lokacin da aka ki bata wannan takardar mafakar suka ce batun komawa su kasar Afghanistan ma san bar taso ba domin dai ita wannan matar yanzu haka bata gani bata iya magana kana bata iya tafiya wannan yasa iyalan wannan matan ke ƙara roƙon gwamnatin kasar da ta sake duba wannan al'amari da irin basira jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa jiya cewa shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un na neman faɗa ne da kuɗinsa kuma ya kwana da sanin cewa Amurka ba ta da wadataccen hankulin ci gaba da jurewa wannan al'amari hukumar zaben kasar Kenya ta ce ranar 17 ga watan Oktoba wannan shekarar ce za a sake gudanar da zaben shugaban kasa da aka soke hukumar ta ce ta sa wannan ranar ce domin ta bi umarnin da babban kotun kasar ta bayar biyo bayan rusa zaben da aka yi a watan da ya gabata
to ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin wato John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.